This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A washirin ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madukan ƴan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudi aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya murja kunya da aka zarga da yaɗa bidali a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kulliya.
An kawo da shi a wata a gidanmu ta kwana 14-15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba a bata.
Ta biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kotu ta ce Talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustafa Sokoto, amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falastinawa miliyan 1,500 suka faki. An gwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza, amma harin bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madugun ƴan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Ta ne dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da ƴan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny da yana zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israel da Taiwan, yayin da ƴan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
an jima kadan maryan za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tumbin giwa wato jihar Kano a Najeriya inda ofishin babban mai shari'a jihar ya kuduri aniya kaddamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya murja kunya kamar da yadda za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kuriya aiko mana daga Kano
A ranar Talata makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'a musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yada zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani da daga cikin laifukan da ake hukumar murja kunya da aikatawa wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar talatar nan gabanin ta saurari bukatar neman benin da lauyoyin murja suka gabatar mata to amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya al'amarin da ya tada kura a tsakanin al'umma sai dai misbahu lawan kofar nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya da shan jihar Kano na cewa
mugun ba da ita karshen mako mun ba da ita a ranar alhamis wanda a ranar alhamis zai kama 15 ga wata an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta ta nemi tana son ta karba abata saboda haka muka danka mata kaga mu ajiya ce gare mu
yanzu a menene masaniyar ku dangare da inda murja take
to mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantan su misali amma da a ce hukunci akai mata to da murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda zamu aje ta
wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Dantiye ya musanta
ba shakka tana cikin gidan gyaran hali amma ana cikin wannan sai kuma dan suka yi petition a wata security agency din so su kuma suna bincike kaida ina wannan ana bincike ko wuce ko mutum yana cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ba za a izo kai tsaye su ce mata a ba su ita ba dole sai sun kuma ta hannun kotu da ta ba wai sakin ta aka yi haka ba
me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin yan siyasa wala Allah jami'an gwamnati
shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da take saboda akwai yan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin fenti tun da abin na kotu wannan ba gwamnati a ciki
kamar kwamishina na cewa ko misalin zargin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja
gwamnati sha'awa ta shine cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba
amma da ta damu da zargin murja kenan
a wai da ku da cimmu da ita da mu da kowace al'umma
daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belin sa da lauyoyi suka gabatar ma kotu baba jibo ibrahim shine kwakakin kotunan kano
to wannan shine abin da muke so mu gano shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa idan babu to kuma sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabta da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kan sa
daga karfe 9 na safiyar yau talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake tsaron kotun za ta zauna akan wannan batu kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da dudani Muhammad Ibrahim Kuri Muryar Amurka daga Kano Nigeria
to madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kuri masaro ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook Twitter da Instagram yanzu ga Muryar ta sake shigowa da cigaban labaran duniya
A jamhuriyar Nijar kungiyar alƙalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karɓar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin Muryar Amurka Salamu Mana Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaƙi da mahaddama dukiyar ƙasa jim kaɗan bayan wata ganawa da Janar Abdurrahman Tani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kaskasin din da ƴan ƙasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kaskas a hannun Kwaldef, ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On est en train de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers et les traiter.
Waɗannan kalamai ba su yi wa kungiyar alƙalai ta saman daɗi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a. Kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a kungiyar Saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangantaccen da abin da ya shafi ɓangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da haɗarin ta sa ɓangaren shari'a da ɓangaren zartarwa su ga ɗihin juna.
Asali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a ƙasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa a cewar Saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na ƙasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation du pouvoir a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin duka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shi ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Kwaldef bai yi cewa za su amso dosi daga gaban shari'a su zo su mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci ƴaƴanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na Jamhuriyar Niger, General Abdulrahman Tchiani, ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Niger suke fama da shi, wanda kuma yace suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin General Abdulrahman Tchiani a kwanakin nan, zaka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Niger a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Tchiani din ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Niger ya koma fada ne na fatar baki ga dangantakar tsakanin Niger da Nigeria, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikin ta. A duk lokacin da ya samu sarari, General Abdulrahman Tchiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
Kun ka ɗauki Tinubu, aibin ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakana ga Allah ba ya san ɗan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Tchiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun ji ta bakin shi shugaban Niger din. To su ɗan Niger din me suke cewa game da fitar Niger daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaba kungiyar farafula wadda ake cema Forum for in Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma kasashensu matsaloli. Sabili da yanka diba wadon kasa sheguda uku, watu du chicken kasa eko watu chicken kasa shasede yao sude baya gatatele aziki. Do hake yao sude abaya in suche suye ita chicken wanang hati nguwe ada anka inanye manchige man kasa shasede yao watu maida kasa shansu baya ne. Idan ka diba wadon kasa shibanda suna sahum baya yao suna da matalo lens along kasa. Suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka dauka musamman Niger, wato idan ta yi ta sai dawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alger nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da teku Mali ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka tsaka mawuya ce yau suka ƙara sa kasar mu wani ƙaimi ya ka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su ji matsala babba
haka ne to magana fitar Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa kuma ga dandano
mun ga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da hukumomi ko guda lafiya nan ita da Faransa ambasadar kin Faransa yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tsinci kanmu ciki kinin wanga sojawan wanga abu da take wanda ya sasu wallahi ba mu soyin Nishar bane ba
duk dan ta adda daga mai duhuri sai kike su mami babu daji zaka shiga ka ce kike cikin Najeriya babu shi wani kai ki gaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka ai ranta hidda duka ce ha Faransa zo ka mun da soje bakin bodin Niger da tattale ni an ta alƙawari daga Yesu zakwa
kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya president kin sai da yawo abun da yayi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abun da Najeriya ba tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani shi
kane yanzu bari mu kutsa cikin muhawara mutayo wace wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumudu Barma ya shirya mana tsakanin wasu gigan yan siyasa guda biyu wanda kowannen su ya taba tsaya har takar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahir Gimba da kuma Intini Khar Alasan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahir Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Amurka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta
sai ta siriya wuce da gani sun sun gaji nan mulki sun kara a cikin nan da aka kafa ta ya kuma ga wani da kashi na shi sun na shi wannan da dan mun sai ta mai ba ne ya faɗi da shi sai dai wuce ne ya kuma ga wani Lagos an kawo ta mun sun sun ke
ana da intar da 75
shi ma general ne mai zuwa mulki sai kun ce a lantana kanil na lantana kanil na Niger lamizana yana general na wata wadda ta zan burkina musa tarawore yana general na mali kirinku na benin wani taya kwanan ne shi ma a wani taya kwanan ne ya yi yin mulki shi ma yawo na murtani to in ka diba wa an ka tambaya wani wani mutane shi ne ake ta yi kuma an ka tambaye an ka kawo ECOWAS so ni da su gobe miki gobe la suna gaban ka ta ko ya zai dinge shi zo zan
amma suna cewa kamar da mu kawo tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin sojoji su ba
abun ya jama'a general ne da togo shi ba kuma nan ga president da nan to ina da demokrasi kin take wa an ka tambaye referendum ina an ka yi shi an ka ce wani kun kasa a nuna kasar Niger da mun Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan ba to abin da ya samu shi su da so mu sun masu gaji sun ka samu kasan da uku kuma sai masu gaji uku su gozo gozo su gina ku za mu planning ne fitar arziki na gaskiya yake ba ka san inda aka fara kudin ka ba ba ka san inda aka nan can shin sai dai wayin ta ji ba faransanci community economic digital lafiyar da gwasa to ina ikonomi shi ni an ka yi da tattalin arziki shekara 50 ba daya
ba amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga ilimuwa ba da ke kula da harkokin
su tana zuwa dole kuma ta zo dan in ba ka da yanci kana da mutum ba ka da abin gwamnati da yayi ne bai da ba ka ja mutane baka da birkin da baka da ko biyan da ne kana da rubutu da kaje kana nuri ba zai yi ba kuma in zamu mu samu hidda kan mu Allah ya hidda kan mu ci wannan matsayin da muke ci kan da muke ci shekara 50 fasike an yi kusa ce ne ko ken Nigeria da ken Nigeria ba mai raba su
president an tunkar wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samu ko kuma koma baya
wallahi ni dai shi gaban da zai kawo wa hisbillahi bangansha ina ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali Niger da Burkina Faso Mali kallonmu ne Burkina Faso kallonmu ne Nigeria kallonmu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce haddasu kwatanci kwarta sauransu duka al'umma guda ce duka mu in Afirka ne kuma ce ni kai duk kokowa wanga shugabannin da kasa guda uku sojan ga da suka amshi mulki da karfi da suka zo duka su cewa suka yi Afirka kokowa da suke ta Afirka har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Gaddafi suna alfahari da Lumumba a doki in suka diba wanga ya sallace da yawo sun ci amanar waɗannan mutanen ne kuma sun ci amanar waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazarin ya suka yi na hada kano ya fi
amma kuma yana magana su samu yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France ce France an kore ta daga nan ko an kore France shike duka muka zo muka yi kowa labusannin an kore France France ta tayyata kuma dan France ta tayyata sai mu komo mu tsakanin mu ci juna da ba inda da zai kawo wannan abu na fada ma waɗanda kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12 watakila akwai ɗan Niger ba ta rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan kasashe shi tahiru na jiya ya ce a ɗan Niger su dawo su zo su dauki kafin da shi jiya tahiru gimba ni makan adalci kuma Najeriya ba wani problem tsakanin mu da Najeriya presidentin Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da ya yi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin isu da aka yi kudeta na Mali inda ce ne kai yana president an nigar sai da sai da ya tashi ɗauki mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kusanta mu al'umma su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yi magana ba a matsayin shi na shugaban mu abin da ya shiri a illa da wanga abu zai kawo mana kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji daɗin zama cikinsu ba sai an sake tsari kan wannan ta sai da yawo ita take babu incin mu kai ko ina yanzu babu zancen ta
ka matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji Allah bai matakin da
mu matakin haka ma
ba zamu da ai duniya yi ruwa
mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri saboda ni ce ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba dinna yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayyaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samu tattalin arziki kan kasan da mu ko hatsi ba mu nan ne daga Najeriya ne ake ka hatsi da wanga daga Najeriya ne ake ka mani ko da wannan fara ba mu yanzu frontier kin da Benin wannan da aka dike ka san ɗan Niger nan suka yi asara ka san ɗan Niger nan suka talauke ka san kai akwai ɗan Niger da suka yi command kin kaya sun ma yayi ka san ko nan banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajen su kuma wai Togo mu daga Togo za a dauka dauko mana abinci sai an biyo Burkina kannan a iso gushin mu to ji ba wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa an ga hukunta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da hukunta ko guda ilahi a nan ita da Faransa ambasadin kin Faransa yana can eh ka fa hal ta shekaran jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekaran jiya ne suna sallah ana ta kuwa eh ka fa hal Niger ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su mai ne ke da takunkumi kuma waɗanda ƙasashe duka Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba Burkina lokaci ya kai bai san sabka to mu Niger ko lokaci ba mu hidda ba na transition kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanda kuskure kokon kuskure ne wanda babban matsala ce muka saka muka tsinci kan mu ciki kinan wanda sojawan wanga abu da take wanda ya sasu wallahi ba masoyin ne shar bane ba
president tayi jumba magana nan ta sai da yawo akwai gyara kuku a bakin alƙalami ya riga ya bushe
an yanke rago ya kwanta bane ya ce amma ragon nan ya tashi
ba ya tashi ba kintan cikin sai da yawo shine alheri ga kasan mu shine alheri ga kasan ga nan
kuma babu wata magana gyara
ba mu amma nan tsayi amma ne rijiyar da ai ga ayen ga ecos ga ayen ga cdo a tattauna yar yar da zamu yi na son goda wangin ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa take daidai ruwa da dai take in ka ba ni visa in samu ka visa in ba mu visa mu yi shaka da
ana cewa kasashen nan na ayen su ne mafi talauci a duka gaba daya kasashen
mu ake fadi babu wanda ke da najara yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa yake da tallabi ga man fita yake da wale ne yake da wale ne ba kali albashi kowa ya san gidan ramu yake yana fita abin da zuruwa ta aje a dauka a dafa a dawa a ci kinan alheri gare mu in muna son gobe mu sai cikin kasashe masu wani haske na duniya dole hitan mu kuma dole mu haɗa garin mu ba wai dan sai ya wani dan wani alaka ya ce a ayyan an ga tabbata da ta'addanci
yaki da
ta'addanci 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 amma mai da yiri duk ayi wannan yiri babu inda zaka take kai noma yanzu babu mai gonan ka tai ba kuma babu inda zaka take kai kiwo babu inda zaka take kai noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma state ashirin ne bis 36 sannan ya kai nan ga duk dan ta'adda daga mai duburi sai ce su ma mai babu daji zaka shiga ka ce kike kin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka ai ba ka kinda ta sai ka ce ha faranti zo ka kai mun don soje bakin goda Niger da tattale ni ta 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 alko daga yanzu ku zakwa kowa ya sani daga Sokoto da nan kawai su suka shigo da machine su biyo ta dogon su aiwo da gilinge ni shi ma ni
ga can da ma akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta ai da kai na su rigin da ga hannu be suna ga kula da border Niger da Nigeria
ba da lam to bari mu ja burki anan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kai mu rana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce tafi dan da kudar ta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki dake tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma sai mu gode wasu baki namu Alhaji Tahir Gimba da Intini Kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Usule Mumuni Barma da ya hada mu da wannan muhawara a madadin su Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
kuma dalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice to a takaice sojojin Isra'ila sun kai harhari ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a kan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki ki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza
to baki daya anan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawai da ya bada umarni da ma engineer mu na yanzu Mr. Kelvin ta bashirin ki muku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima